والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يا متي نا قوم الشاتقل قوات المحرم هجرة من رسول صلى الله عليه وسلم دبو ايه ايه هدى 20 ترى واندكم الشيئي دي دي دا 20 شدا قوات ايه شكرا الميلادية كدبوه da takwas a wannan karatu namu na mako-mako cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih bi Ahadith Al-Jami' As-Sahih lil Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, wanda muna cikin kitabul ilmi. Wannan kuma shine darasin mu na 62, inda zamu tashi akan hadisin Abdullah ibn Umar. Yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أنكر ورق عبد الله بن عمر الله قال موسي يرداشي لماهي تنسى قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء منذ صلى الله عليه وسلم يا من صلى العشاء في آخر حياته أقرشان رأي ورسا فلما سلم يا يند يي سلم قام تيتاشي فقال يتي أرأيتكم ليلتكم هذه بكوغوانا دلنا كبا فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. باين شكرا تريد جيو بعد أسامت يا ديك بس دوران كسا ينزو يا ونزو ونلو كتبا. وانا حديثي الإمام البخاري يا كاوش أنا كتاب العلم أكركش باب الثمر في العلم. Today nuna maka ya halatta a yi hira a cikin ilimi, a lokacin da aka haramta yin hira ko aka hana aka karhanta yin hira wato bayan sallar isha'i. Imam al-Bukhari ya maimaita wannan hadisi a cikin kitabu salah ko kitabu mawaqit salah, inda ya magana akan babu zikirin isha'i wal asama wa man ra'ahu wasi'an. Hakanan ya kuma maimaita shi a cikin kitabu mawaqit salah babu samari fi fiqh wal khairi, cewa ya halatta a yi hirar dare amma a kan abin da ya shafi ilimi ko kan wani abu wanda yake na alkhairi ne. Imamu Muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi cikin littafinsa a kitabul fada'il. Hakanan al-Imamu Ahmad ya kawo shi a Musnad, Abu Dawud ya rawaito shi a Sunan, Tirmidhi ma ya rawaito shi a Sunan, الامام النسائي يروي توشي اما اتكين السنن الكبرى السنن الصغرى قو المجتبى قو المجتنى يتكي وتتفي شهر اهل من جماعة اقوي لتافن السنن الكبرى واندياتي واندياتي هن متابي جرمى فوانا سين يروي اتكين سن يروي توانا حديثي بند سوى ثم على ميدة داما سروي توانا حديثي كمرس امام النسائي البيهقي a cikin littafin Sunan al-Kubra irin su Abdurrazzaq a cikin al-Musannaf. Hadisi ne mashhuri a tsakankanin malaman hadisi da malaman fiqh, wanda kuma yana tattare da abubuwa da yawa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da Abdullahi dan Umar yake cewa sallabina rasulullahi alaihi wa sallama al-isha'a, manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sallati sallar isha'i. Idan aka yi itlaqin kalmar isha'i ana nufin sallar isha'i da aka sani, duk da cewa akwai waɗanda suke kiran sallar maghriba salatul isha', amma galibi sukan yi mata kaidi ko suke salatul isha'i al-ula. Sallar isha'i ta farko ita kuma wacce suke salatul isha'i al-akhira, sallar isha'i ta ƙarshe ko su kira ta salatul atama. Sayyida Imam al-Bukhari ya maimaita wannan hadisi a mawaqitus salah don yayi magana akan sunan sallar isha'i. Asali idan aka ce sallar isha'i ana nufin sallar da take bin bayan sallar magharba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu sallah yace fi akhir hayatihi, a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa. Haka yazo a cikin hadisin Jabir yana cewa kafin barin duniya, kafin ya bar duniya da wata daya, a hadisin Jabir a cikin Sahih Muslim wanda zamu ambace shi, da yake cewa ma min nafsin manfusatin al-yawma ala zahri al-ardi ياتي عليها 100 سنه وهي حيه. في باب وتري مي لنفاشي da take rayuwa a yau a doran kasa da shekara 100 za ta zo tana da rai, wannan rai tana nan da ranta. Wato Allah madaukakin sarki zai karbi ran dukkan waɗanda suke rayuwa a yanzu nan da shekara 100 mai zuwa. To a wannan hadisi na Jabir ya faɗi lokacin da abin ya faru, yace kafin ya bar duniya da wata daya. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yace bayan yakin Tabuka ko fi gazwati Tabuka, a yakin Tabuka, wanda zai nuna maka kenan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita maganganun ba sau ɗaya ba. Akwai wanda suka ji ya faɗa a lokacin yakin Tabuka, akwai kuma waɗanda suka ji ya faɗa a ƙarshen wato rayuwarsa. Yakin Tabuka, an je yakin Tabuka a shekara ta 10 shi ne dai ƙarshen rayuwarsa, shekara ta 10 bayan hijira, a wannan lokacin aka fita yakin Tabuka. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi wannan magana a shekararsa ta ƙarshe ta zamansa na duniya. Yace falamma sallama, yayin da ya sallama kama sai ya tashi tsaye, kunga an gama sallar isha'i, to ga kuma wani abu zai biyo baya bayan sallar isha'i, da cewa an karhanta hira bayan sallar isha'i. to amma wannan hiratin suke da alaka da karantarwa suke da alaka da ilimi kama sai ya tashi fa qala sai ya ce ara'aytakum laylatakum hadhihi ara'aytakum wannan istifham ne takriri wato ba ansa ake bukata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ansa amma yayi wannan tambaya dan ya jawo hankalin masu sauraron sa su bada hankalin su domin abin da zai fada yana da muhimmanci ara'aytakum ar-ru'ya anan al-murad biha al-ilm ko al-basar wato kun san wannan daren naku ko kun ga wannan daren da kuke ciki to ko dai kun san a'alimtum laylatakum hadhihi ko a'absartum laylatakum hadhihi dan biyu cikin waɗannan abubuwa da za a iya kaddarawa duk da cewa wasu malamai suna ganin ba za a kaddara al-ilm ko al-basar anan gurin ba kamar Badruddin al-Aini yana cewa wanda zai faɗi wannan bai san larabci ba sai dai a ce ma'anar ara'aytakum ay akhbiruni al-murad bihi al-istikhbar akhbiruni kamar yanda kuka ji a karatu muka ji a karatun sallar magriba daga liman ayat da ya karanta ara'aytakum in ataakum azabullahi aw atakum as-sa'a aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin hada ara'aytakum to ita kalmar ara'aytakum ko da shar wannan tadin ta kan zama maftuha sai da mutum dai kake magana ko da mace kake magana ko da mutum biyu ko da jan sai ara'aytakum ara'aytakuma ara'aytakunna wannan tadin ba ta canza ara'aytaki sai dai kafin din ita ce kaful muqatab ita ce za ta dinga canza wasulla amma dai ita tadin za ta zama babniya ce ala alfati shi yasa shi aini yake cewa wannan ara'aita din ba ta ilmu bace ba kuma ta ba basariya bace dan inda ilmiya ce da ta buƙaci maf'ulaini wanda kuma anan maf'ul ɗaya muka gani shi a gurin sa ma'anarsa akhbiruni ku bani labari Ibnu Hajar yana ga ba za a ce ku bani labari ba tunda jawabin da ake kaddarawa qalu na'am kaga a'alimtum kun san wani dare ne wannan jawabin anan da ba a faɗa ba shine qalu na'am suka ce eh mun sani shi kuma yace ne ka aka kaddara shi kuma yace da su fadbituha ku kiyaye to wannan daren ku kiyaye lissafi daga yanzu shekara 100 ba za ka zo ba face babu wani a doren ƙasa wanda yanzu yake yana da rai a yanzu to kaga aka kaddara al-istikhbar wannan jawabin mahzuf a ce qalu na'am bazai la yastaqim bazai mike ba to shi kuma ai ne yana cewa ai baya buƙatar a kaddara tunda istifham din ba istifham ne ba yana la yataqallabu jawaban baya buƙatar ansa saboda haka ba sai an kaddara wani abu ba ara'aytakum laylatakum hadhihi ku bani labarin daren nan naku baya buƙatar su gaya masa wani abu dan ya san sun sani shi ba su ma sun san ya sani to amma ya yi faɗi haka don ya jawo hankalin su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna ala ra'si mi'ati sana a wata nuskar fa inna ala ra'si sana fa inna ra'sa sana maimakon fa inna ala ya zama fa inna ra'sa mi'ati sana min ha in muka ce fa inna ala zai zama inna din nan akwai damirul sha'ni mahzuf shine fa innahu ala shine ismu inna din wanda yake mahzuf fa innahu ala ra's mi'ati sanah minha la yabqa liman huwa ala zahr al-ardi ahad bayan shekara 100 to dan shekara 100 ta zagayo daga yau to babu wani wanda yake bisa doren kasa da zai ci gaba da wanzuwa a wannan lokaci a ruwayar Jabir manzala sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fito da kaidin karara wato littafin zai fara daga ran nan daga wannan shekarar a ruwayar Jabir da yake cewa ma min nafsin manfusatin al-yawma haka ya ce daga yau babu wata rai wacce take mai numfashi ya'ti alaiha mi'atu sana wa hiya hayya da za ta shekara 100 tana tana nan dare. A ruwayar Jabir an fito da kaidin cewa lissafin zai fara daga wannan shekarar, ba yana nufin wanda suka rayu gaba ɗaya a zamaninsa ba, ko waɗanda aka haifa bayansa cewa ba za su cika shekara ɗaya ba, ba za su cika shekara ɗari ba, ko wanda za a haifa bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to waɗannan za a iya su haura wannan shekara ɗari. Amma yana nufin wanda suke da rai a lokacin ba za su wuce shekara ɗari suna da rai ba. Shi yasa Ibn Battal a cikin sharhinsa yake cewa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi, cewa wannan tazara da za a samu ta shekara ɗari duk za ta gama, za ta ƙarar da duk wannan tsararraku da suka rayu a lokacin, gaba ɗaya za ta ƙarar da su. Saboda haka kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mutu wa'azi ne da cewa ɗan shekarunsu taƙaitattu ne, suna da iyaka, don haka su yi sauri su ribaci waɗannan shekaru da suka rage musu, ba fa za su yi tsawon rai irin yadda al'ummomin da suka gabace su suka yi tsawon rai. Al'ummomin da suka gabace al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wani zai shekara 300, wani 400, amma mu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a amara ummati ma baina 60 ila 70, wato shekarun wannan al'umma tawa tsakanin 60 zuwa 70, wato wannan shi ne galibi mafiya yawa tsakanin 60 zuwa 70, akan iya samun waɗanda za su haura 70, to amma ba su suka fi yawa ba, masu 60 zuwa 70 su suka fi yawa. Wannan shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da a'maru ummati ma baina 60, ay zalibu a'maru ummati ma baina 60 ila 70, wannan shi ne shekarun da wannan al'umma ake rubutawa yawancin wannan al'umma cewa ba za su wuce shekara 60 abinda ya kai 70 ba. Akwai wani shi a nashi nazariyar a tashi fahimtar mutum yana rayuwa ne a kankanin shekarun da mahaifiyarsa suka yi, tsakanin shekarun mahaifinsa da mahaifiyarsa a kankanin nan shi zai mutu. Kun gane abinda yake nufi? Wato idan mahaifiyarsa ta mutu tana shekara 60, mahaifinsa ya kai 70, to kaga tsakanin 60 da 70 kenan shi zai haura na mahaifiyarsa, kuma ba zai kai na mahaifinsa. Idan mahaifiyarsa ta mutu tana 40, babansa yana 50, to shi tsakanin 40 da 50 zai mutu. In sun ƙaru, wato ta kai 70, mahaifin ya kai 90, to tsakanin 70 da 90 zai mutu. Wato dai yana tsakankanin su, da Allah ya tashi nuna masa ikonsa shi sai ya mutu a haka ɗin, sai ya mutu tsakankanin shekarun iyayen nasa. Wannan shi ne Abbas Mahmud al-Attat da gariyarsa kenan, kuma sai Allah ya nuna masa haka shi a kansa. Wani shi kuma arne cewa ya yi wato kowa gwargwadon aikin da Allah ya tsara masa, iya aikinka kana gama sai ka kashe ka minti biyar har kara. Sai mutumin da aka tsara masa aikin da zai yi shi a shekaru 40, to shi agunsa ya ce ko da shekara 90 ba zai kara sama da wannan aikin na shekara 40 ba. Wato sauran shekaru 50 ɗin za su zama ba komai da zai yi, to kaga baya da amfani ya ci gaba da rayuwa sai a datse rayuwar daga nan. To wannan arne ne, shi ba za ka tsaya ka dubi me yake faɗa ba. Shi ne George Bernard Shaw, wani marubucin novel, shi a nashi fahimtar kenan. Saboda haka shi yana ganin mutum ba a tsararsa, ba a ta yi a tsarar mutum ce kaɗuwa da an yi asararsa, ka duba yana kaza yana kaza, yana ganin shi ko da an bar muku shi ba zai ƙara akan abin da ya ba. To wanda ardancin sadis abinda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a amara ummati ma baina 60 ila 70, ko ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nusarwa ne ga al'ummar ta cewa su tsaya su kula lokutan su ko shekarun su ba fa irin shekaru ne na al'ummomin da suka gabace su ba, ba shekaru ne masu yawa ba, za su ɗaruruwa a duniya a shekarun su kaɗan ne, ba za su wuce shekara ɗari a doron ƙasa ba daga yanzu, don haka tsaya su ribaci lokacin su su bauta wa Allah yadda ya kamata. To haka shi ma Imam an-Nawawi a sharhinsa al-Minhaj, sharhi sahih Muslim al-Minhaj, yake cewa abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake nufi. Imam an-Nawawi yana sharhin hadisin Jabir ibn Abdullah, yace annabi yana nufin kowace rai mai numfashi wacce take numfashi a doron ƙasa a wannan dare, to ba za ta rayu sama da shekara 100 ba, sawa'un a shekarun nata sun yawaita ko sun kankanta, wato sawa'un mutumin da yake nan a wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana ya shekara 50-60 a duniya, ko kuwa jariri ne a yau aka haife shi, ba dai zai haura wannan shekarun ba. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu, yace wannan ba yana nufin Annabi yana kore cewa wanda za a haifa bayansa ba zai rayu shekara 100 ba, wanda aka haifa yake nan da rai, sawa'un an haife shi da jimawa ko kuwa a ranar aka haife shi ko ba kafin wata daya, da wannan magana to ba zai wuce shekara 100 ba. Ta yiwu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an haifi wasu kuma sun rayu a wannan zamanin, su kuma sa iya haura shekara 100 din. Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari yake cewa Bukhari, Imam al-Bukhari ya yi hujja da wannan hadisi akan cewa al-Khabir, wanda muke cewa halluru, baya duniya, ya mutu. Istajja al-Bukhari wa man qala bi qawlihi, yace Bukhari da waɗanda suke da ra'ayi irin na Imam al-Bukhari cewa al-Khabir baya duniya ya mutu, sun yi hujja da wannan hadisi, saboda manzo Allah ya ce duk wanda yake bisa ƙasa a yau yake da rai yana numfashi, to ba zai wuce shekara 100 ba zai mutu, babu wanda zai saura. Suka ce to in dai halliru yana nan duniya, to wannan magana ta shafe shi, shi ma ba zai wuce wannan ba. To shi ne aini sai ya ce wal jumhuru ala khilafi, daukakin malamai sun saba masa. Me yake nufi da sun saba masa? Ma'ana Khadir yana nan da rai, wannan hadisi ba zai nuna Khadiru ya mutu ba. Al-Muhallab, wani malami ne da ya sharhin Sahih al-Bukhari, sai dai sharhin nasu ya bace, Ibn Battal shi yake nakalto mana maganganunsa, yake cewa wasu daga cikin waɗanda suke cewa Khadir baya duniya, baya da rai, baya duniya, sun yi hujja da wannan hadisi, suna cewa da a ce yana da rai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, to da ba zai wuce shekara 100 din ba. Allah yana cewa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa hum al-khalidun, babu wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai dawama ne, saboda haka kowa zai zo ya rayu ne ya bar duniya. Don haka shi ya yi kai to mana cewa malamai sun yi hujja da wannan, amma bai yi mana raddi irin yadda al-Aini ya yi raddi ba. Shi al-Aini ya bai goyi bayan a ce Khadiru baya da rai ba. Imam an-Nawawi shi ma a cikin sharhinsa al-Minhaj abinda yake cewa a wasu waɗanda suka zama bare daga cikin malaman hadisi sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa Khadiru alaihi salam baya da rai, kaga sai ya kira wasu bare da suka fita daga cikin sauran jama'a, احتج بهذه الاحاديث من شذ من المحدثين فقال الخضر عليه السلام بيت في واي wadannan da suka zama bare daga cikin malaman hadisi su suka yi hujja da wannan hadisi kan cewa Khadir ya mutu, wal jumhur ala hayati, amma daukakin malamai sun yadda yana da rai, yace kamar yadda ya bayani a cikin falala Khadir alayhi salam, malamai yace suna tawilin wadannan hadisai da cewa shi Khadir ai ba akan ƙasa yake ba, yana can cikin ruwa, annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cewa yayi man huwa ala zaharil ardi shi ala zaharil ma'i ala zaharil bahri yana can cikin ruwa ba ala zaharil ardi ba saboda haka shi magana ba ta shafe shi ba الشرقاوي من كتاب فتح المبدي فيما ديزو سي إرم ونف يتي أبن دا أكي دي في دوانا حديثي باب واني وان دا يو كوكي غنيش آيو كوكي غنيش كوكو كسنش لوكا سند النبي صلى الله عليه وسلم يكي وانا مغنى كوكو ما وان دا يكي رايا أكام وانا كسا وانت النبي صلى الله عليه وسلم يكي aka haife shi a cikinta ya taso a cikinta aka aiko shi a cikinta wato jaziratul arab kaga in ya faɗi haka yana nufin sauran gurare a iya samun waɗanda za su wuce shekara za su iya wuce wannan shekarun ya ce ala zaharin arzi yana nufin al'ardun latina sha'abiha wa bu'isat minha ƙasar da aka abinda aka haife shi a ciki aka aiko shi a ciki ita yake magana akai saboda ta yana magana akan Hijaz da Najd da Tihama da sauran jaziratul Arab ashe kenan kaga wanda baya cikin wannan tsibirin na Larabawa shi zai iya haura shekara 100 din zai iya kaiwa ma har a ƙarshen duniya to kaga a haka yayi to gaciyar ya iya cewa to Khadir baya cikin jaziratul Arab a lokacin da kai magana kaga shi abun bai shafe shi ba yace kamar yadda Allah yake cewa auyun fawmin al-ard Allah yake magana innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw yunfawmin al-ard ko akore su daga al-ard kaga da Allah yace al-ard ba ana nufin ahada su zama duniya ba ana nufin inda suka yi laifi din akore su daga nan to ya an amfani da kalma al-ard amma me ake nufi ana nufin wani takaitaccen guri ba ko ina ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake al-ard anan ba yana nufin duk duniya ba yana nufin dan takaitaccen gurin da ya taso a ciki ashe waɗanda ba sa cikin wannan yankin su sa iya rayuwa shekaru dubu dubu malala kaga anan a yace Khadir shi baya cikin jazirar Laraba lokacin da ake magana dan haka abin bai shafe shi ba to shi yasa da ƙarshe sai yake cewa da hada yandafi'u قول من استدل بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام يتي ده wannan bayanin da yayi maganar masu cewa Khadir ya mutu su yi hujja da wannan hadisi ta faɗi maganar ta shakata domin zai iya yiwa baya shi a wannan ƙasar da annabi yake magana akan ta baya gurin yace aw yakuna ala wajhi alma ko kuma yana can cikin ruwa wato akidan su ce cewa yana cikin ruwa a ruwa yake yawo ba a fili ba ruwa kuma ba wajen al'arzi ba ne ko kuma ya zama wannan am ne makhsus tunda a takhsis ya kunu bi adna karina dan dalili kankani sai ya sa a yi togaciyar wani abu to ta yi shi an yi togaciyarsa an ce kowa da yake doron ƙasa a yau yake duniya a yau zai mutu amma ana nufin banda Khadir yace to tunda magana za ta iya daukar ma'anoni da yawa haka ba za ka kafa dalili da ita akan cewa Khadir ya mutu ba da Khadir ya mutu baya nan da ransa wannan maganganu za mu zo kansu nan da hadisai guda biyar da za mu karanta bayan hadisai biyar za mu zo kan hadisin kissar annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam don haka za mu tattauna maganar da faɗi yanzu dai ina kawo muku maganganun da waɗannan suka faɗa ne akan cewa Khadir yana da rai kuma har suka ce wannan ita ce magana ta ɗaukakin malamai za mu zo mu ji ita ce ta ɗaukakin malamin ko ba haka ba akwai magana ce doguwa muka ce za mu shige ta yanzu to za ta yi tsawo kuma akwai hadisin Khadir ɗin da zai zo musamman tunda nan ambaton Khadir ɗin bai zo ba dan da hadisai biyar za mu zo hadisin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyarsa zuwa Khadir zuwa wajen Khadir nan ne za mu tattauna shin Khadir din nan tsuran wali ne ko annabi ne ordinary wali ne kamar ku din nan da kuma duk wali ne ko ku a'a yana da wata martaba da tafi wannan ko annabi ne a nan za mu tattauna. Sannan kuma yana nan da ransa kamar yadda waɗansu suke faɗa, ko ku a'a shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa. Za mu ji hujjojin masu yana da rai tunda yanzu nan korewa suke yi, amma mai hujjarsu yanzu nan magana da ake yi suna so su ce yana da rai. Abinda muke so ake so a yi hujja da shi akan baya da rai ba zai zama hujja ba. To su da suka ce yana da rai mai hujjarsu, tunda al'aslu shi ne mutum baya ɗaukan wani zafin zamanin Annabi Musa har yanzu yana daina yawo a bayan ƙasa. Za mu zo mu ji lawazin abubuwan da wannan magana wannan aƙida take haifarwa. To har ila yau malamai sun yi a hujja da wannan hadisi akan cewa wasu mutane da suka bayyana can ƙarni na bakwai, akwai wani da ake kira ma'amarul magribi da wani da ake kira shiratunul hindi, wani ɗan indiya ne sunan shiratunul al-hindi, wanda ya fito ya ce shi sahabi ne, Allah ne ya masa tsawon rai har ya kai shekara ta 700 bayan hijira. Ya fito da wani littafi ya ce da a gaba manzo Allah ya rubuta shi, hadisai ne. Yayyanka yawo gari gari ana ta binsa, wasu na tabarruki da su jahilai ana zama da shi ana jin maganganun sa, wai daga manzo Allah ya ji kai tsaye shi sahabi ne, Allah ya rubuta masa tsawon rai. Mutumin indiya ne, ana ce da shiratunul hindi. To in sahabi ne, manzo Allah ya ce babu wani sahabi wanda yake da rai yau da shekara 100 za ta zo yana nan da nan. To shi ne malamai suka ce wannan hadisin yana nuna ratunul hindi makaryaci ne. No in sahabi ne ya shiga cikin wannan magana, ko su waɗancan da suke fitar da kadir a cikin tsaro suke jefa shi, ba su bace a doron kaza ba sai suka kira abin da. To shi kuma rasulun hindi ya ce shi sahabi ne, kaga yana gaban manzo Allah ake magana kenan, bai kamata ya wuce shekara 100 ba shi ma. In kuma ba haka ba to maganar manzo Allah ba ta gaskata ba, indai har shi ya samu ya zo har cikin ƙarni na bakwai har ya bada hadisai an karɓa. Kun ka duba cikin mizanin da yake dan zaga tarjamar ratun lihindi. Ai ba yau aka fara yin shakiyanci ba, an daɗe ana yi, sai dai kawai kowa da irin nashi, kowa da irin nashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mimman huwa ala zahril ardi, wanda yake bisa doren ƙasa. Kaga mala'iku sun fita domin mazaunin su shine sama, shine mazaunin mala'iku ba ƙasa bane mazaunin su, sama ne. Sai da turo su wani sako su koma sama, saboda kaga su ba su shiga ba. Shi yasa al-Kirmani yake faɗa, yake cewa idan ka ce to me ba tun Annabi Isa alaihi salam, don wasu suna hujja da wannan cewa ai wannan ba ya nuna Annabi Isa ya rasu. Fa shi laysa ala wajhi al-ard, wa nabi nas binas al-Qur'an bar rafa'ahu Allah ilayhi, kaga shi baya ciki, tunda cewa ta ala zahir al-ard, kaga Annabi Isa bai shiga ba. Sannan da ce to Iblis fa, Iblis yana nan ko ba nan? Shi ya baya roƙa ba a rasa ya arzir ni ila yi ba su, kala innaka minal munzari, haka Allah ya ba shi ya yi masa abin nan, ya jinkirta masa. To shi wannan hadisi ka ga bai shafe shi ba, shi ba kuma da nassin Qur'ani ko? Waga shi kansa kadir ɗin da an kawo nassin Qur'ani ai ka ga ba za a yi ta ja ba. Wanda zai ja da Al-Qur'ani babu, ko a kawo hadisi kalala da Annabi ya ce ai sadr yana nan tare da mu, duk da ba wani sahabi da ya taɓa cewa ya gan shi, waliyai dai sun ta ganin shi daga baya ba, amma ba ta bai musu gan shi ba. Za mu zo za mu yi bayani har da ma mu ɗan tsakuro muku irin waliyan da suka gan shi da inda suka haɗu. sai an zo gurin karatu bama da tsar karatu bama wato shan numfashin karatu bama da tsarsa sai an zo kan gaba ba zo kan gaba ba sai ne ce dan a tsokane shi muke magana mu kuma karatu muke yi lissafi muka bude muke karantawa bayani ya zo kai sai mu tsallake ba zai yi ba saboda haka nan da hadisai biyar Allah ya mana tsawon rai insha Allah muka zo kansu akwai hadisin fitar Khadir tare da annabi Musa alaihi salam to za mu faɗaɗa a kan batun Khadir ɗin shi kansa bari mu gama ai abin nan ai ba a gama ba shi kansa Iblis ɗin ayar jalili aljalili Allah ne ce kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi saboda ka shi ma aljalili to wasu suka ce Iblis ba zai shiga ba saboda na farko shi ba a kan ƙasa yake ba fil hawa yana cikin iska a iska yake yawo shi yasa ba zai shiga ba wasu suka ce a yana cikin wuta duk da wannan baya da wata ma'ana ka ce Iblis a cikin wuta yake ko kuma ban da annabi yake magana mutane yake magana aljanu ba su shigo ba mimman huwa ala zaharin ard yana nufin mutane saura kaga aljanu ba za su shiga ba haka aljanu Allah yana rubuta mun tsawon rai sama da shekara 100 maganar tana da alaka ne da dan adam da mutum ba da aljan ba Iblis yana cikin aljanu saboda haka shi wata duniyar ce daban ba duniyar mutane ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da duniyar mutanen da yake magana da su wannan hadisi ya nuna halaccin wato hira da dare amma wajen muzakarar ilimi tattaunawa akan ilimi tattaunawa akan fiqhu fahimtar addini magabata na kwarai sun yi zaman hira da daddare amma cikin abin da ya shafi muzakarar ilimi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ya zo wajen Umar sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yace da shi yana so zai yi magana da shi a cikin wata bukata a lokacin an yi sallar isha'i shi ne sayyidina Umar yake ce da shi hazihi sa'a a wannan lokacin kuma bayan isha'i fa qultu innahu shay'un min al-fiqh Abu Musa yace ai magana da za mu yi magana ce ta ilimi qala na'am yace a to haka tunda wannan ne bismillah fakallamtuhu na zauna da tattauna muka yi magana ba da ta shafi ilimi fa zahabtu li aquma sai da yunkura zan tashi zan tafi fa qala sai sayyidina Umar yace da ni dai jilis zauna fa qultu as-sala ina san in tashi in je kiyamul layl qala inna fi salati wannan zaman da muke yi shi ma sallar ce zaman nan da muke da ilimi muna tattaunawa ka fada in fada in ji ka ji to shi kansa wannan Allah yana rubuta mana ladan kiyamul layl din ne Abu Musa al-Ash'ari yace falam nazal julusan hatta tala al-fajr haka muka zauna muka tattauna ilimi har al-fajr yake to don haka wanda ya fi cika dare ana tattauna ilimi ko ku kiyamun layl ko kiyamun layl wanda ya fi Maliku yana da magana biyu akan wannan matsala din wani lokaci ya ce sallah ta fi tattauna ilimi wani lokacin kuma ya ce a kula da ilimin ya fi tattauna sallah ya fi sallah in sahatin niyya inda ana yi dan Allah inda za ka zauna kuna tattauna abinda ya shafi ilimi dan Allah to ya fi kiyamun layl din wato wannan zaman da muke yi kansa daidai yake da a tashi a yi raka'o'i wata rana kansa Imam Malik din kamar yadda yake a tarjamar Tafsir yana karantar da ɗalibansa sai aka kira sallah sai wani yunkura zai irin tashi din nan ya je ya samu sahun gaba ya dafin tulu sai ya tambaye shi ina sai ya ce zai je yin sallah yana nufin sallar nafila shi ne Imam Malik yake cewa ما تقوم عنه خير مما تقوم اليه to wannan karatun da kabari yafi alkhairi sama da abin da zaka je kai kuma in ka tsaya kan ruwa zaka ga cewa lalle karatu zai fi wannan sallar ta nafila din domin ita kanta sallar nafila din ba za ta zama an yi ta yadda ya kamata ba an kiyaye sunna sai an karanta sunna din idan baka san karatun ba to sai kai sallar nafila amma kuma kana shirmi to shi yasa wasu malamai sun fi fifita ilimi a kan nafil filu yake ana samun wasu su hada nafil filu din ibadar da kuma ilimin to amma idan mutum ba zai iya hada biyun ba wato yana son ya tsaya ya yi karatu amma kuma yana son azumi irin nafila din irin na alhamis litinin amma duk sanda ya dau azumin nan fa a yi nufa ba abin da zai iya yi ba shi haka Allah ya yi shi in karatu ake ma a yi nufa zai ce ba gaskiya irin karatunmu da ake yi na litinin din nan bayan magarba ba zai iya zuwa ba ya yi ya gaji tabbas kwanciyar sa zai a gida to shin wannan ya ta zama a haka ko ko a yi hakuri da nafilar azumi din ya zo ya samu karatun shi ya fi alimi suka ce a ya zo karatun ya fi wannan azumin nafila din domin a karatun nan nashi a zai amfanar da mutane da yawa duk sanda ya ji wani abu na karatu kuma ya karantar da wani to za a ci gaba da rubuta masa ladan aikin alkhairi matukar wannan yana nan da rai yana kuma aiki da wannan ilimin ko shi kansa wannan da ya karantar shi ma ya karantar da wani to ladan da zai zo harkan da farko to ashe kaga wannan zai dara ibada wacce kai kadai ladan zai takaita a kanka ba zai je kan wani ba amfanin ba zai je kan wani ba kai kadai kai wannan kuma kana gamawa aka biya ka ladanka an gama kuma babu magana kuma a yi ta aje maka lada a yi ta maimaita maka shi sabanin karantarwa abinda duk ka ji ka karantar da shi to duk sanda mutum ɗaya aiki da abinda ka karanta masa ko ka faɗa masa na gaskiya za a kawo maka lada annabi kawo maka lada ko ya karantar da wani sakamakon abinda ka karantar masa to ladan da sai ya zo kanka kaga ba za ka hada da wani ladan da zai takaita a kanka kai kadai ba zai iya yaɗo ba amfanin da ba zai iya yaɗo ba sannan ladan da ba zai yi ta maimaituwa ba sai ka kuma yi wani azumin sannan a kuma baka in kai na farko aka biya ka an gama biyan ka an rubuta wannan an aje sai kuma ka kuma take yin wani sannan ladan ya maimaitu to shi yasa suke cewa neman ilimi ana fifita shi akan ibadu na nafila duk wannan muna magana ne akan ibada ta nafila ba ta farilla ba to shi yasa sayyidina Umar yake cewa ai a nan din ba cikin sallah biki to Malik a riwaya biki to amma riwaya da ta fi shahara a gurinsa shine idan dai har ilimin za a yi shi dan Allah ne to ya fi lada a gurin Ubangiji sama da mutum ya yi sallar nafila al-imam Suhnun shi a wajensa yana ganin idan ga nafila ga kuma ilimi to sai ka ɗauki wanda ya fi nauyi a kanka wanda ka fi jin nauyinsa wanda za ka fi shan wahala in ranka ne in ranka ba ya son karatun to yi shi in ku a nafila ce ranka ba su to ita za ta tashi kai shi a nashi kai take wato inda aka kar hirar da aka karhanta bayan sallar isha'i ita ce hirar da take ba bisa da'ar Ubangiji ba magabata sun fi son su sanya ƙarshen ayyukansu na alkhairi da zama ita ce sallah ayyukan yininsu ka yi ta yin abubuwa tun daga tashinka da safe har zuwa sallar isha'i to kai sallar isha'i su sun fi sani zama sun yi bacci bayan sallar isha'i idan ta zama sallar isha'i ta ce suka kulle fayil ɗin wannan ranar tasu da shi saboda haka sai suka zama ba sa sha'awar wato a ce sun yi hira bayan sallar isha'i domin bacci kamar mutuwa ne saboda haka suka so ya zama na sun yi bacci a bisa mafi alkhairin ayyukansu wanda ita ce sallah shi yasa aka rawaito cewa Abdullahi dan Umar idza takallama aw qada shay'an min umurihi qabla nawmihi qama fa salla thumma nama. Abdullahi dan Umar idan yayi wani abu ya biya wata bukatar sa kafin yayi bacci, to sai ya tashi yayi sallah sannan yayi bacci. To yasa sallar dai ita ce karshen abinda zai yi a wannan ranar. Walam yaf'al baina nawmihi wa salatihi shay'an, ba abinda zai yi tsakanin baccinsa da sallarsa zai kare wani abu ba. To amma abinda yake ya shafi ilimi, wannan da dama daga cikin magabata sun halatta wannan almajiran Abdullahi dan Abbas, kamar Mujahid yana nan a cikin littafin Kitabul Ilm na Ibn Abi Khaisama yana cewa la ba'sa bis-samari fil fiqh, babu laifi a yi hirar dare amma wajen abin da ya shafi ilimi. Haka nan Imam Ad-Darimi ya fitar da hadisi ko asar daga Muhammad ibn Fudayl, shi kuma daga babansa Fudayl ibn Iyad, yake cewa kana al-Harith ibn Yazid al-Ukli wa ibn Shubruma wal-Qa'qa ibn Yazid wa Mughira idha sallu al-Isha'a al-Akhira jalasu fil fiqh falam yufarriq bainahum illa adhan as-subh. Yake cewa waɗannan manyan tabi'ai irin su Harith ibn Yazid al-Ukli tabi'i ne daga cikin tabi'ai, ibn Shubruma, al-Qa'qa, al-Mughira, duk waɗannan tabi'ai ne daga cikin malaman tabi'ai. Yake cewa idan sun yi sallar isha'i ta ƙarshe sai su zauna su yi ta tattauna abin da ya shafi ilimi, babu abin da yake raba su ya watsa wannan majalisi nasu sai kiran sallar asuba. To haka nan aka rawaito irin wannan daga Afa ibn Abi Rabah al-Majri na Abdullahi dan Abbas da Mujahid ibn Jabr al-Majri na Abdullahi dan Abbas da Tawus ibn Kaysan kuma Yaman shi ma al-Majri ne daga cikin al-Majran Abdullahi dan Abbas, dukkaninsu sun ce halal ne idan an yi sallar isha'i a zauna a tattauna abin da ya shafi ilimi ko ya shafi alkhairi. A cikin sunan Ad-Darimi an karbo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa tadarusu al-ilmi sa'atan min al-layli khairun min ihya'iha, ka dan takuru wani lokaci na darenka ka yi bitar ilimi a wannan daren ya fi ka raye daren dukansa da sallah. Wannan shine fiqhun Abdullahi dan Abbas, daga wajensa almajiransa suka gada. Shi yana ganin ka takuru wani lokaci daga darenka ka raya shi da ilimi ya fi ka raye wannan daren da sallah, domin sallah amfaninta zai takaita a kan ka ne kai kadai, saɓanin ilimi amfanin shi zai yi yaɗo zai shafi kowa da kowa, wanda duk ya ji wannan ilimi naka zai amfana da abin da ka faɗa masa. Da shi ma dai wato yana magana ne akan ilimi ɗin. Shi wannan hadisi, hadisin Abdullahi dan Umar da muka gama shi, akwai ƙarasarsa kamar yadda yake a cikin Bukhari cikin Kitabul Mawaqit, ba iyakarsa kenan ba. Qala ibn Umar zanto a shekara ta hijira tana shekara ɗari, shi ne sahabin ƙarshe daga shi ko babu wani sahabi da ya mutu, to sahabbai sun ƙare a duniya. Sahabin da ya mutu wanda daga abin nan sahabin da shi ne na ƙarshe ƙarshen mutuwa a Madina shi ne wa Jabir ibn Abdullah, shi ne ƙarshen mutuwa a Madina shekara hijira tana 78 ya bar duniya. Kuma ƙarshen mutuwa sahabi na ƙarshen mutuwa a duniya wanda daga shi kuma babu wani sahabi shi ne Amir ibn Abi Tufayl. To kaga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ta ga sadaka da wannan sahabin ya mutu ala ra'si bi ati sana ba'da hijira. An karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma qala yace bittu fi baiti khalati maymunata bint al-harith zawj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kwana a ɗakin innata maimuna bintul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallama. Innarsa ce saboda ɗar uwar babarsa ce, babarsa sunanta Lubabatul Kubra bintul harith, Lubaba bintul harith matar al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ita ce matar da ta fara musulunta bayan sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha. Wato daga sayyidatuna Khadija, Lubabatu ita ce ta biyu a cikin mata wacce ta miƙa wuya ta musulunta ta karɓi wannan addini. To Maimuna ƴar uwarta ce, take Maimuna bintul Harith zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wacce ya aure ta lokacin zai tafi a hajjatul wada. A lokacin ya aure ta, ya tare da ita a wani guri da ake kira Tarif, kafin a shiga Makka ɗan kilomita sai kaɗan kafin a ƙarasa Makka, ana ce da shi Tarif. A nan ya tare, sannan kuma wato wannan bayan hajjatul wada kenan, ya tare a nan, sannan kuma a nan ta mutu, aka binne ta a nan. Wato ta mutu shekarar hijira tana da 51, ta mutu shekarar hijira tana da 51. Tana da hadisai kamar guda 7 a cikin sahihai ko a cikin sahih Bukhari ma kawai, wannan ɗaya ne daga cikinsu. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, النبي صلى الله عليه وسلم ينا اوجنت الرن قواننت, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء, ثم صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء, ثم جاء الى منزله سنن يداو مسوكنسا, فصلى 4 ركعات سنن يصلى ركعوي 4, ثم نام سنن يبتشي, ثم قام سنن يقوم تاشي دغ بچي, ثم قال سنن يتي نام الغليم دان يارن نان ياي بچي, او كلمه تشبهها كو زما او كلمه كو او قال كلمه تشبهها كو كما يفدي وتا ولي مغانا وتا مغانا دا تي كما دا wannan. ثم قام سنن يتاشي, فقمت ان يساره ني ابي عبد الله دان عباس نتصيا a hannunsa na dama, a damar a hagunsa, faja alami an yaminihi, ya dawo da ni damansa, fasalla 5 raka'atin ya sallaci raka'o'i 5, summa salla raka'ataini sannan ya sallaci raka'o'i 2, summa nama hatta sami'tu ghatibahu, sannan ya bacci har sai da naji misharinsa, au ghatibahu, ko ya ce mi ya yi amfani da kalmar ghatibahu, misharinsa, summa kharaja ila salati, sannan ya fita zuwa sallah. Wannan shi ma yana nuna wani abu da ya shafi ibada ko ilimi bayan sallar isha'i. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yana yaro karami a lokacin, yace ya kwana a ɗakin khalarsa, ita ce innarsa Maimuna bintul Harith zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama, ya zo ya kwana a wannan ɗakin dan ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada, yayi koyi da shi, sannan kuma ya karanci wannan ibada ta shi dan ya karantar da al'umma, kuma gashi yayi din ya karantar da al'umma, an san abin da ya faru a wannan daren ta hanyarsa, ba za a sani ba in ba dan ya samu shiga wannan ɗakin ya kwanta ba. Wasu malamai suna cewa mahaifinsa Al-Abbas shi ne yake tura shi ya ce je ya kwana a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwana a gidan Maimuna, cewa ya je ya kwana domin ya ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danganci ibada. To sai ya tura shi ya je ya kwana a gurin da yake, yaro ne haziki mai wayo mai basira wanda yake da fahimta, ba yaron da za a tura shi bane ya ta bacci. بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي او wannan daren a wajenta yake fasalla fa'u dinnan fa'u tafsil ji التفصيل بعد الإجمال الفاء التي تقع للتفصيل بعد الإجمال ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يا قانا أقول أنت أدلع سيأتي فصل له سيأتي فصل له كذا يزوج بيانا أبدا يدوم كل ما كأباين باتلر ساكت شيء باين قانا بني كأبين يزوج جدني يفصلر إشاء إذا أما سلاشي أنقاركو saboda ka fa'un din nan dai maka bayanin abin da ya faɗa a dukule da yake wa kanin nabi indaha fi lailatiha fa salla to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla sai al-isha'a salla isha'i thumma jaa ila manzilihi sannan ya dawo gidansa fa salla arba'a raka'atin thumma nama ya sallaci raka'o'i guda hudu sai sannan ya kwanta ya bacci thumma qama sannan ya tashi ثم قال sannan sai yace namal gulayb dan yaron da ya bacci yana tambayar matar sa Maimuna gulayb wannan tasgiri ne na gulab wal murad bil tasgir huna shafaqa tasgir al shafaqa aw al tasgir lil shafaqa kamar ya wato yayi tasgirin sunan domin ya nuna tausayin sa ga Abdullahi dan Abbas to dan yaron nan yayi bacci au kalimatan tushbihuha ko kuma ya faɗi wata kalma ne da take kama da wannan shi mai ruwaya bai iya kiyayewa namal gulayyu yace ko namal gulamu ko wata kalma dai mai kama da wannan kalima anan tana nufin kalima tana nufin kalam sai a larabci ake kalima asalin larabci aka ce kalima ana nufin magana to maganar nan wacce za a fahimci me kake faɗa ba wai ana nufin kalma kwaya ɗaya ba kalma kwaya ɗaya ba ta zama magana sai ta haɗu da 'yar uwarta sannan ne za ta haifar da wata ma'ana da mai sauraro zai fahimta to Larabawa in suka ce kalima suna nufin magana cikakkiya mai ma'ana kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaburat kalimatan takhruju min afwahi kaga ai maganar da suka yi magana ce mai ma'ana da aka fahimta haka nan wancan da yake cewa a dawo da shi kalma ce da ya faɗa wacce tana da ma'ana an fahimta an kira wata kalma haka nan kalmar shahada kalimatu shahada ai jumla ce doguwa ashhadu an la ilaha illallah haka kira kalimatu shahada to kalma asalin kalima da larabci tana nufin al-kalam a musalah ne na malaman nahwu istilahi ne da suka ɗauki kalma ita ce mufrad lafazi guda ɗaya kwaya ɗaya shine yake zama kalima kamar a ce fi'lun ismun wa harfun shine kowanne a matsayin kalma yake wannan musalah ɗin su ne wanda shi ya jawo har aka juye fahimtar kalma ɗin har mai alfiya yake cewa wa kalimatun biha al-kalamu qad yu'am wanda kuma aka fi shine daidai wanda su dai masu karatun nahwu sun san me nake nufi aw kalimatan tushbihuha ko ya faɗi wata kalmar da take kama da wannan sun maqama sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa qumtu ashe ba bacci yake ba sai ni ma zumbur na tashi na tsaya an yatarihi yana tsaya a hagunsa yatarihi bi fathi al-ya'i wa yajuzu kasruha kama fi shimal wa shimal ana cewa shimal ana cewa asha bi fathi shin ko bi kasriha to yasari ana cewa yasar bi kasri al-ya'i wa bi fathiha kilahuma jaiz biya halatta a harshen larabci kace yasar ko yasar fa qultu an yasarihi sai na tsaya a hagunsa saboda yaro ne karami bai san ina ya kamata ya tsaya ba idan liman yana sallah da mutum shi da imamu guda daya wato su biyu ne to zai zama mamun yana a hagu ko a dama yana a daman limani ba a hagunsa ba to shi Ibn Abbas sai ya tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi wa sallama faja'alani an yaminihi, sai ya dawo da ni daman sa, ta kuma Maimuna tana bayan su. Fa salla khamsa raka'atin, sai ya sallaci raka'o'i biyar. Thumma salla raka'ataini, sannan ya sallaci raka'o'i biyu. Raka'o'i biyun nan suna cikin witri ne, wato wannan qiyamul layl din, koko a'a raka'atay al-fajr ce. To wasu suka ce suna cikin wadancan, wasu suka ce raka'atay al-fajr ne, yafi kama ya zama raka'atay al-fajr ne, wato dan ya zama ya cika shi sallar sa ta qiyamul layl bil witri. Ko domin idan ka ce ya sallaci hudu, sannan ya sallaci biyar, sannan ya yi biyu, kaga ya kare shi sallar sa ba da witri ba, ya kare ta da shafa'i. Da ya kamata a ce an kare ta da witri ne, kamar yadda yake ij'alu akhira salatikum bil layl witran, ku sanya witri ne karshen sallar ku ta dare. Don haka malamai suke cewa raka'atayn anan da annabi ya sallata bayan biyar din nan sune raka'o'i guda biyu na raka'atayn fajr. Kuma kun san sunnatul fajr manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne a masallaci ko a gida? A gida yake yin raka'atayn al-fajr, ba a masallaci ba. Sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam salatin sunnatul fajr, annabi yana yin ta ne a gida. Idan yayi ta a gida, sai kuma ya dan kishin gida, sai ya dan kishin gida, sannan ya taso ya zo masallaci. Shine nan yake ga mana sun banama, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bacci. Hatta sami'tu ghatithahu, har sai da naji misharin sa, au khatitahu, wato mai ruwaya bai san ya manta wani lafazi ne Abdullahi dan Abbas ya faɗa. Khatitahu yace ko khatitahu, wannan shi zai nuna maka yadda malaman hadisi suke bin abu wato keke da keke, inda yake shakka ma sai ya nuna maka. Duk da dai kalmomin ma'anar su kusan ɗaya ne, amma da ya tashi faɗa khatitahu yace ko khatitahu. Duk da wasu malaman lugha suna cewa khatit bai kai khatit ba, to misharin da yake mai yawa shine khatit, wanda bai kai shi ba shi ake kira khatit. To amma dai duk mishari yake nufi. Eh, to ai ban zo kan wannan ba, ko kai ka fara ji da zan ka kwanci kana so ka ji alwalarka ya take. Malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta kishingide, a kishingide yake kwanciyar da yake kishingide yake, bai kai kansa kasa ba ma. Irin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallama baya bacci, duk da idanunsa zai bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu, idan ne a rufe amma zuciyar ba ta bacci. Dawo da haka ka gaba irin naka bane. To ba abinda malamai suke cewa mun shari kawai ba shi kadai da yake walwala alwala ba. A wani lokaci akan yi iqama kamar yadda yazo a hadisin Anas a cikin sahihai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida kafin ya fito, sahabai suna jiran shi har ma su fara mun shari, suna bacci har su fara mun shari. Suna da bacci ne da suke a zaune, a zaune suke suna gyangyaɗa, wato wanda ya ɗan rufe idonsa bacci ya fara ɗan surarsa zai fara munshari. Ya danganta da mu, wato yanayin mutane kowa da yadda yake. Wani za ka ji ba wai bacci ya yi mai zurfi ba, ɗan kaɗan ne amma za ka ji ya fara munshari. To irin wannan baya walwala alwala. Wani kuma za a ga baccin ga shi kamar ba bacci ba, kuma bacci ne sosai ba, sai ka yi kamar ka ture shi kafin ya tashi. Kaga wannan ko ya yi munshari ko bai yi ba, alwalarsa ta tafi. Ko a wani yanayi ne, in har ya zama da ya yi mai nauyi, ai bingirewa ma zai yi, ba sa iya zama haka. To annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'atay al-fajr a gida, sai ya yi shingida kafin ya dawo, kafin ya yi abin da ya zo ya yi sallah. To wannan yar kishin gida din ce aka samu hadisai wani hadisi a cikin sahih muslim da sauran kutubus sunan da malamai suke ta tafka muhawara akan sa ya inganta ko bai inganta ba ya zo da lafazin umarni cewa idan kun yi raka'a biyu ku dan kishingida to shin ya inganta da lafazin umarni fajjiu ko bai inganta ba da dama malamai sun hukunta cewa lafazin umarni din bai inganta ba lafazin shaz ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka min fi'lihi daga aikinsa ba daga umarninsa ba akwai bambanci tsakanin umarni da aiki umarni ka iya fahimtar wajabci daga karkashinsa sabanin aiki annabi ya kishingida ba yana nufin wajibi bane kowa ya raka ta alfajiri sai ya kishingida amma umarni wani ya iya fahimtar wajabci daga karkashinsa sai yasa Ibn Hazm sai ya fahimci wajabci daga karkashin umarnin yace tabbas in ka raka ta alfajiri wajibi ne ka kishingida kana gamawa ka ke dan kishingida ka tashi in ba haka ba Allah zai rubuta maka zunubi sai yasa ko liman ya yi kabbara ka rugu a guji to dan kishingida ka rubu saboda shi ya inganta ruwayar umarni din to kuma sannan bai fahimci wani abu da zai yi sarfin amr din daga wujub ba saboda haka sai ya dauka wajibi ne kamar yadda wani da ya ji hadisin aqilu fa inna shayatin la taqilu ku yi baccin kailula shaidanu ba sa yin baccin kailula sai mai da abun wajibi ana karatu a aji da katifa sai yake shigo aji sai aji ta tantar sai a baya da ya duba ya ga cewa lokacin kailula ya yi sun kan lokacin kailula kafin azahar ne ba bayan azahar ba da ba azahar wannan hutun baccin gajiya ne kailula kafin azahar to da ya duba haka ya ga cewa lokacin kailular sa ya yi sai ya daga wa malami ya tsa malami ya ce a kilo fa inda shafi ya lafi a tafi kailula sai ya koma bayan aji kawai ya kwanta ana ta karatu yana kailula to shi a fahimtar sa in bai kailula ba ya saba manzon Allah to shi ko ba zai yadda ya saba musamman ga annabi ya ce fa inna shayatin la taqilu shaydanu ne ba sa kailula to ya zai yadda ya zama shaydan yana ji yana gani to shi yasa Ibn Hazm sai ya fahimci cewa wajibi ne a yi wannan kishingidan za ka ko da gudu an tara kabbara ka zo ka faɗi kishingidan ka miƙe sannan ka shiga sahu to amma duk malamai sun saba masa a wannan fahimtar tashi saboda hadisin da ya zo da umarni hadisi ne shaz hadisin da suka zo gaba daya suna nufin aiki ne ba umarni ba ne shi ne wannan hadisin Abdullahi dan Abbas yake nunawa ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه ثم خرج الى الصلاه ثاني يوم تزوى صلى يتشي صلى الصباح ثم دكتا انن صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين رحم الله يلا تشوا امد دين هيره ده وني سايلمي متن زي يسا كاسيت نا علمي yana ji bayan isha'i kwarai da gaske ai duk abin da ya shafi ilimi duk abin da ya shafi alkhair tattaunawa wacce ke akwai amfani a cikinta akwai alkhairi a cikinta wannan ya halatta wannan kuma yana cewa sharadi ne idan kuka yi musabaha da mutum sai ka dora hannunka akan kirji a ba sharadi ba ne wanda al'ada ke kawai sabo ne da yi sabo ne kawai mutum ya gaisa da wani ya sa dora hannun shi amma ba inda aka ce sai ya yi haka ba ma inda aka umarce shi da wannan ba zai zama sharadi kun san akwai wasu abubuwa kawai dai mutum haka sai ya ji kamar in bai yi ba kamar ko gaisuwar ba ta yi ba kamar sai ga kamar wancan dai zai ce kai wannan ma ya damu da ni to iya abin nan sai ya dora hannunsa wato wannan gaisuwa har zuci to kamar wanda zai gaisa ne da wani wanda yake ganin babba ne a gurinsa sai ga in ya bashi hannu daya kamar ya rena shi ya ba wannan daya ba shi ma daya to sai ya dabi gaba ɗaya zai bashi kaga wannan kawai al'ada ce amma duk hadisan da suka zo na musafahar annabi sallallahu alaihi wasallama ko umarninsa da ai musafaha za ka ga biyadihi yake ta ba biyadaihi ba akwai da za ka ga biyadaihi sai dai biyadihi da hannunsa ba inda za ka ce da hannuwansa to shi yasa aka yi ta tafka rigima a wasu shekaru can da suka wuce a kasar indiya tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba kamar da dai muka sani al'adar mu anan a sa hannu biyu din to su ma din can to su kuma ahlus sunna sai suke sa daya irin yadda aka yi ta tafka rigima akan durkusu to su kuma akan gaisuwa da hannu biyu ko da hannu daya su can ba a durkusawa amma in babba ne dole ka haɗa biyu to waɗanda suka yi sunna sai suka ce su ba su haɗa biyu ba sai za su bayar haka manzo Allah yayi kuma haka ya gaggaisa da sahabbansa waye zai ce ya fi manzo Allah daraja da haka sai suke miƙa ɗaya aka yi ta tafka rigima haka ta rubuce a wannan lokacin al-mubarak furi mai littafin tuhfatul ahwazi ya rubuta wani littafin sunan shi al-maqalatul husna fi sunniyatil musafahati bil yadil yumna to har littafi aka yi guda ka ce kam don a tabbatar da cewa sunna shi ne a gaisa da hannun dama kawai ba a haɗa na hagu to haka abin nan ba ina nufin kuma ku yi ta rikici ba da masu miƙa maka hannu biyu ina so in gaya maka cewa al'ada ce ta mutane su a wancan lokacin inkari suka ɗauka suka yi musu su masu haɗa biyun sun yi wa masu miƙa ɗayan inkari ne cewa ba kwa girmama manya ba kwa darasa na gaba da ku ya za ku ba wa babban mutum hannu ɗaya kamar yadda aka yi ta rikici da sunna da masu bin sunna a nan ƙasar game da sha'anin durkuso duk yadda kake jin girman mutum a zuciyarka in ba durkusa masa ba zai ce baka girmama shi ba kuma duk yadda mutum yake yi ma wani in ya durkusa masa zai ga ya girmama shi ko da a zuciya yana zaginsa to wannan rikicin su kuma a wancan gurin sai ya kama ya zama da ya harke ne akan wannan batun hannu biyu ko hannu ɗaya to shi yasa har suka yi wannan musanyen littattafai na ilimi a duk wannan shi na gaba ka al'ada ce wato a yi a kuma miƙawa a karɓe a miƙa a karɓe a miƙa a karɓe kaga duk al'ada ce ta muda abin da ta mutum kawai istihsan ne aqli haka kawai hankalin mutum sai ya bashi cewa ai hakan yafi cika ba wai dan akwai wani nasi ba shi ma an tsare shi kace idan ya gani kawai dai zai ce shi ne haka yake ganin kamar yafi darasa mutum ba an gama sallah a juya a gaggaisa wanda duk bai tabbata a sunna ba in ka gamu da mutum musulmi dan kuma gaisa da shi ba wai dan kun yi sahu guda da in ka an gama sallah shi ne farkon haɗuwarka da shi ba ku gaisa ba ka miƙa masa hannu ba komai amma a ɗauka muna tare muna ta hira mun gaggaisa kai a gurin ba muke ma'aikata ne muna ta kai kawo sai da aka yi sallah kuma duk muka yi ta bi muna mun miƙa wa juna hannu wannan ba ya da asali a sunna amma na ga yanzu ba cika yin shi ba ana yi ko? Oh, saboda ni ba ko ina nake sallah ba ko? Yawo to ai haka ne na ɗauka ai an manta to wannan kuma yana cewa shin wannan hadisi ne ittaqi sharra man ahsanta ilayhi kima ce kawai ba wai hadisi ba ne cewa ka guji sharrin wanda ka kyautatawa a hikima ce kamar maganar kamar baitin mutanabbi idza anta akramta karima malaktahu wa in anta akramta la'ima tamarrada idan ka girmama mutumin da yake mai karamci ne wanda ya san mutunci to sai ka mallake shi kamar yadda ake cewa al-insanu abdul ihsan duk sallar ka kyautata wa mutum to sai zama kamar bawanka. To amma in hatsabibi ne, shaidani ne, santiri ne, lokacin da kake masa alheri lokacin ma yake ƙara sangarewa, sai ya cewa tsoron shi yasa kake ba zai ƙara jin sanka a zuciyarsa ba, kamar da yadda muke gani a yanzu. Daga yan siyasa an kwaso kuɗi da ta raba wa yan daba. Yan daban nan baya jin wani girman ɗan siyasa a zuciyarsa, shi kawai kuɗi yake wa. Idan da wani ya bashi wanda ya fi wannan yawa zai ƙyale wannan ya zazzage shi, in ma ta kama ya kai masa hare-hare. Kaga wannan kuɗin duk bai sa ya mallake shi ba, wannan insanin duk bai sa ya mallake shi ba, don daman ba wanda za a mallaka ne da ihsani ba. Saboda idza anta akramta al-la'ima tamarrada. Ma ba wai yana nufin sharadi ba ne duk wanda ka kyautatawa kuma zai zama maka bala'i. In haka ne shikenan, kamar ana tsoratar da mutane kar su kyautata ƴan uwansu, ba haka ba ne. Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Har kullum mutumin da ka kyautata mata, to in dai mutum ne wanda yake da zuciya ta mutum, bai zama wata dabba ba, to zai ji cewa kana bin shi wani bashi, shi ma zai tunanin ya biya ka. Kamar yadda Allah yake ta idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim. Domin wannan ita ce dabi'a ta insanu sawi, mutumin da yake kan fitirarsa ba ta lalace ba, ko makiyinka ne in kana kyautata masa to zaka ga ya dawo ya zama maka masoyi, masoyin ma wanda yake tsananin kaunarka na kurkus kamar na kurkusa da kai. To wannan dabi'a ce ta mutum, ba wai idan ka kyautata masa ba, kowa ka kyautata wa zai zama tantiri, zai ci kokarin yi maka sharri, ba haka bane, sai dai idan daman zuciyar tashi ta lalace. Wannan kuma yana cewa zai fassara wannan hadisi, man waliya min amri muslimina shay'an fa walla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulahu. Hadisin dai na farko da izini ne, yana cikin sunan Tirmidhi, yana cewa wanda ya jibinta wani al'amari na musulmi sannan ya dora wani mutum akan wani al'amari nasu tare da cewa yana ga akwai wanda ya fi shi dacewa, amma ya dauko wanda bai dace bai dora, to ya haƙi Allah da manzansa. Wannan hadisi min nahiyar isnadiyya, hadisi ne da'ifi, amma malamai sun faɗi cewa yana daga cikin sharadi akan shugaba shine duk lokacin da zai bayar da wani abu na muƙami, zai ɗauki wani aiki ya ba wani, to ya duba wanda ya dace, kada ya duba kusanci, kada ya duba ƙabila, kada ya duba unguwa, kada ya duba fati, a'a ya duba wane ne ya fi cancanta da wannan aikin ya bashi. In yai haka shine ya kiyaye amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha fa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl. Rabban da masu mulki da alƙalai, wannan ayar akan su ta fuska. Masu mulki da Allah ya ɗora musu amana ya ba su shugabancin al'umma a hannunsu, to su kiyaye wannan amana da Allah ya ba su. Ya ayyuhal ladhina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun. Kada ku ha'inci Allah, kada ku ha'inci manzansa, kada ku ha'inci amanar da aka ɗora muku, shine shugabanci na wani na wata al'umma da aka dora aka danka a hannunku, kada ku yi ha'inci. Yana daga cikin ha'inci daukan wanda bai cancanta ba ka bashi matsayi, wanda bai cancanta ba ka bashi aiki, ka dauki aiki ka bashi, anan ka ci amana, ka ha'inci Allah, ka ha'inci manzansa, ka ha'inci mu'minai. Sannan yace menene inganta wannan ma'anar wannan hadisi, yushiku an yakuna khairu malil muslim غنما يتبع بها شعق الجبال ومواطئ القطر يفر بدينه من الفتن. ولوكاس يا كوسي بينا كو يزو وندا زي زما ما في الخير دوكير متم مسلمي شيني دبوبي زي ملكا وندا زي دينغا بن هانيوينا تكاكارن دو اتو دسو دا كوما غولا رند الوا يكي سوكا ويكي تاروا ينا غوجي و yana gujewa da addinin sa daga fitintinu. Wannan hadisi yana daga cikin ahadithul fitan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa duk sanda fitina irin makauniyar fitinan nan da ba za ka iya tantancewa waye mai gaskiya waye mara gaskiya a ciki ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wannan lokaci abinda yafi dacewa ga mutum musulmi dukiyar ma da ta fice canta ya mallaka shi ne dabbobin da zai fita da su cikin daji baya tare da jama'a yana kiwon su ya sha daga nonon su ya ci daga naman su yana gujewa daga fitintinu da addinin sa wanda yana da cikin ahadithul fitan wanda suna aiki a wani lokaci banda wani lokaci a wani guri banda wani guri ba a koi ina ba a inda aka samu fitnatun amya makauniyar fitina wacce in ta zo ba ta bambance wannan da wannan tana hada kowa da kowa a sahabbai sun yi ta fito da waɗannan hadisai lokacin da aka samu rikici musamman ma tsakanin bangaren mutanen Sham da mutanen Iraq ana ta kashe-kashe da su kuma duk musulmi ne dukkan suna cewa la ilaha illallah akwai sahabbai a wannan bangare akwai sahabbai a wannan bangare to a wannan lokaci sai aka samu wasu suka tsaya tsakiya suka ce ba ma tare da mutanen Sham ba ma tare da mutanen Iraki za mu tsaya tsakiya wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kamar irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zaid irin su Muhammad ibn Maslama irin su Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr duk waɗannan sun shiga kowane bangare sun zauna ba sa tare da mutanen Sham ba sa tare da mutanen Iraq ganin cewa kowannen su musulmi ne kuma wannan fitina ce wacce ba za ta tantance wanda yake da kuskure da wanda ba shi da kuskure ba in ta zo kowa da kowa take hadawa to a wannan lokaci ne a sahabbai suka dinga yada irin waɗannan hadisai wasu suka kaurace saboda su Abu Dharr tun ma zamanin tun ma bayan kashe Sayyidina Umar shi ya kaurace ma ya shiga harkokin gabansa ya kaurace duk abin da yake ya danganci mulki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya masa nasiha yace ina ganin ga kai mutum ne mai rauni kada ka yadda a dora ka akan wani abu na shugabancin koda mutum dini kada kuma ka karbi ajiyar dukiyar maraya saboda wannan nasiha yake yadda ka karbi kowane irin shugabanci ya zamana ya kauracewa abin nan ya koma can wani guri da ake kira Rabza a bayan Madina a can ya gama rayuwarsa har Allah ya karbi ransa a shekara ta hijira 32 Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatare ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi